Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an tashi lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau, Laraba 27 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
Jiya Talata, Amurka da kawayenta sun nuna cewa suna tafiya cikin sauri da ƙarfi don tallafa sojojin Ukraine don yakar mamayar Rasha na watanni biyu. ‘Yan sanda a Pakistan sun ce a jiya Talata wasu ‘yan ƙasar China uku da direbansu sun mutu a wani harin ƙuna baƙin wake da aka yi kan motarsu a birnin Karachi da ke kudancin ƙasar. Haka kuma za a ji cewa kamfanin motoci na Tesla ya yi asarar dala biliyan 126 ƙimarsa saboda fargabin masu saka hannun jari cewa babban jami'in zartarwa na iya sayar da hannun jarinsa cikin dala biliyan 21.
Kanan labaran duniyan kenan. A Najeriya, a daidai lokacin da ake kan neman bakin zare kan matsalolin tsaro da yaki cinyewa, musamman ma arewacin ƙasar. Masana sun ce ya kamata gwamnati ta yi duk mai yiwuwa wajen kubutar da mutanen da ke hannun 'yan bindiga. Za ku mu leƙa jamhuriyar Niger, inda za ku ji yadda matsalar taɓarɓarewar ilimi ke mai da hannun agogo baya a jihar Damagaram. Muna kuma ɗauke da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk Sanginna ya shirya zai kuma gabatar. Za a kuma ji karatun Alkur'ani mai girma. Amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Jiya Talata, Amurka da kawayenta sun nuna cewa suna tafiya cikin sauri da ƙarfi don tallafa sojojin Ukraine don yakar mamayar Rasha na watanni biyu. Da farko, Amurka tana buƙatar makonni don tura kayan aikin soja da kayan yaƙi zuwa Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa kwamitin harkokin waje na Majalisar Dattijai za a iya aika sabbin makamai ga 'yan Ukraine cikin kwanaki uku. Blinken ya ce bayan da shi da sakataren tsaro Lloyd Austin suka gana da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a Kyiv a ƙarshen mako, ƙasashen biyu sun yi daidaito da abin da suke ce suna buƙata da kuma abin da suke tunanin za su iya bayarwa. Jamus ta ba da sanarwa a jiya Talata a karon farko cewa za ta aika da manyan makamai zuwa Ukraine, inda za ta fara da jigilar na'urorin kariya na jiragen sama 50, a cewar kamfanin labarai na Bloomberg. Babban lauyan gwamnatin Amurka ko Attorney General Merrick Garland ya faɗa jiya Talata cewa gwamnatin Biden tana goyon bayan dokar da za ta buƙaci wasu kuɗaɗen da ake kwacewa daga hannun 'yan mulkin mallaka na Rasha su tafi kai tsaye zuwa Ukraine. Wannan ba halin da ake ciki ba kenan, Garland ya shaidawa kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Dattawa yayin da 'yan majalisar suka yi masa tambayoyi game da kaddarori da ma'aikatar shari'a ke kwacewa daga hannun wasu makusanta kuma hamshaƙan attajirai na shugaba Vladimir Putin bayan ya mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ma'aikatar shari'a ƙarƙashin jagorancin Garland ta ƙaddamar da wani sabon sashe mai suna Klepto Capture don taimaka wajen aiwatar da takunkumi kan jami'an gwamnatin Rasha da manyan masu kuɗi da ake harin jiragen ruwansu da jiragen sama da gidaje da masauran kaddarorinsu. Fatan da Amurka ta yi shi ne ƙawayen Putin su matsa masa ya kawo ƙarshen yaƙin da yake yi a Ukraine. Wasu daga cikin jigajigar Rasha sun bayyana rashin amincewarsu da harin, amma ana ci gaba da kai hare-hare na Rasha, wanda yanzu haka ya fi mayar da hankali a gabashin Ukraine bayan da Moscow ta kasa hamɓarar da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ko kuma kwace babban birnin ƙasar na Kyiv. 'Yan sanda a Pakistan sun ce a jiya Talata wasu 'yan ƙasar China uku da direbansu sun mutu a wani harin ƙuna baƙin wake da ake kyautatan an kai musu kan motar ɗaukan kaya a birnin Karachi da ke kudancin ƙasar. Manyan jami'an 'yan sanda sun shaida manema labarai cewa waɗanda abin ya shafa na tafiya ne zuwa wata cibiya da ƙasar China ta gina a birnin lokacin da fashewar ta afka motarsu a ƙofar shiga. 'Yan ƙasar China da aka kashe sun haɗa da daraktan cibiyar da ke ɗaukan azuzuwan karatun digiri na biyu na China da malamai mata biyu. Wani ɗan ƙasar China da direban 'yan ƙasashen waje ɗan ƙasar Pakistan sun jikkata sakamakon harin. An bayar da rahoton cewa wata haramtacciyar kungiyar ƴan aware ta Baluch wadda aka fi sani da Baluch Liberation Army ta dauki alhakin kai harin inda ta ce wata mata ƴar kunar bakin wake ce ta kai harin. Har yanzu dai ba iya tantance ikirarin ƴan bindigar ba daga majiyoyi masu zaman kansu. Kungiyar BLA ta dauki nauyin harin bindiga daban a shekarar 2018 kan ofishin jakadancin China da ke Karachi wanda ya kashe jami'an tsaron Pakistan biyu.
Nan ba da jimawa ba, Sarfilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma yanzu bari mu shiga fagen rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya a daidai lokacin da ake kan neman bakin zare kan matsalolin tsaro da ya ƙi cinyewa, musamman ma a arewacin ƙasar, masana sun ce ya kamata gwamnati ta yi duk mai yiwuwa wajen kubutar da mutanen da ke hannun ƴan bindiga, bisa la'akari da illolin da sace mutane ke da shi ga lafiyar ƙwaƙwalwa. Kamar yadda masana halayyar ɗan adam suka bayyana, ga wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf da ƙarin bayani.
Mutanen nan sun ce su basa da abin da za su yi da mu, gwamnati ta sani, mu ba mu sani ba.
We are helpless here. President Muhammadu Buhari, please come to our aid. Please, we are begging.
Kaɗan daga cikin muryoyin 'yan uwan fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna waɗanda ke tsare a hannun 'yan bindiga a daji da waɗanda 'yan bindiga suka kai wa farmaki a ƙauyukan su kenan suna neman gwamnati ta kai musu ɗauki don kubutar da 'yan uwansu da kuma kawo musu tsaro. Sace-sacen mutane don karɓar kuɗin fansa ko a bisa wata manufa na daban abu ne da ya zama ruwan dare musamman a arewacin Najeriya, kuma a baya-bayan nan matsalar na ƙara ta'azzara. Lamarin da ya fara kai ga 'yan bindigar sace ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara ɗaya zuwa bakwai a duniya da ma mata. Haulat Abdulhafiz ƴar uwa ce ga wata da 'yan bindiga suka saka bayan da suka sace ta da ɗiyarta mai wata biyar a duniya.
Gaskiya muna cikin farin ciki a yau da gan. Kwafiyatu kwanakin da suka wuce kullum muna cikin zullumi, har abinci ma baka iya ci dan da ka kasa abinci a gabanka kana zullumin shin wani hali suke ciki. Most especially ƴar karamar yarinyar kwari sun ciccije ta har ido ɗaya ya rufe. Alhamdulillah dai tunda they are back home safe. Akwai jami'an tsaro, akwai su SSI, akwai police, duka gaskiya sun bada gudunmuwa. Kiran da zan yi gaskiya shine a ƙara rage damtse wurin nemo waɗannan mutane.
Ko menene illolin sace mutane musamman ƙananan yara ga lafiyar ƙwaƙwalwarsu? Masaniya a fannin ilimin yara Hawwa Mustafa Babura, yar asalin jihar Jigawa kuma mazauniyar ƙasar Amurka, na da bayani.
To a cikin fannin mu na ilimin yara, ƙwaƙwalwar yara ta kasu kashi uku ko ta ɗan adam. Akwai kashin farko da ya kamata a ce kowane ɗan adam a nan gurin ya kamata a ce ya samu dasuwar tattalin rayuwa. Akwai emotional state, kuma wani bangare ne na kwakwalwa wanda yaro yake samun kansa a ciki. Abubuwa na da nake yi kashi 80% a arewacin Najeriya, kuma ina yin magana da iyayen yara da yara kansu, ina yi musu counseling, muna tattaunawa akan harkokin nan na rashin tsaro ga wanda aka dauka wato wannan state na kwakwalwa na uku da ake kira survival state. Wani bangare ne na kwakwalwa wanda idan yaro yana cikinsa baya iya koyan komai a rayuwa, shine akasarin yaranmu suke ciki. Muna roƙon gwamnatinmu ta tashi tsaye a kan ta'addanci.
A bisa tanadin kundin tsarin mulkin Najeriya, me ya kamata gwamnati ta yi wajen ceto waɗanda ke tsare a hannun 'yan bindiga? Barista Mai Nasara Kogo fitaccen lauya ne a Najeriya.
Abinda tsarin mulki sashe na 14 sakin sashe na 1 ce hidima da ake ta gwamnati ana yi ne don jama'a, sannan sashe na 11 sakin sashe na 2 kuma ce tsaro da tabbatar da jin daɗin jama'a shine mafi karancin nauyi wanda yake akan wayan kowace hukuma a Najeriya. Kuma idan muka lura akare da wannan da kuma buƙatar rai na ɗan adam, to yana da muhimmanci duk abin da gwamnati za ta yi ta kokari ta yi domin ta tabbatar da hutu da waɗannan jama'a. Kamar yadda gwamnan Kaduna Nasiru Ɗanrufai ya fito ya faɗi cewa sun san inda 'yan ta'addan nan suke, to gwamnati ce kokari ta sadu da su don a fito da waɗannan mutane a matsayin mataki na wucin gadi, sannan a nemi hanya ta dindindin da za a samu ƙarshen wannan matsala wadda ta gagarin kundila a jamhuriyar Najeriya.
A baya dai gwamnatin kasar ta ce tana aiki tukuru wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka ƙi cinyewa, duk da cewa wasu 'yan kasar na ganin har yanzu bata canza zani ba. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla kai da Halima Abdulrauf. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu da ƙarshen labaran duniya.
Uku daga cikin yara hudu na Amurka sun kamu da cutar coronavirus, kuma fiye da rabin Amurka suna da alamun kamuwa da cutar a baya. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka CDC ta kiyasta a cikin wani rahoto jiya Talata. Masu binciken sun bincika samfurin jini daga Amurkawa fiye da 200,000, kuma sun duba yadda garkuwar jiki ke yakar kwayoyin cutar ga waɗanda ba a yi musu rigakafi ba. Sun gano cewa alamun kamuwa da cutar da suka gabata sun yi sama sosai tsakanin watan Disamba da Fabrairu, lokacin da nau'in cutar na Omicron ya mamaye Amurka. Ga Amurka na kowane zamani, kusan kashi 34 cikin 100 suna da alamun kamuwa da cutar a baya a cikin Disamba. Bayan watanni biyu kawai, kashi 58 cikin 100 sun kamu. Labarin ya zo ne yayin da kamfanin hada magunguna na Pfizer ya nemi izini don ba da ƙarin kuzari ga yara masu shekaru 5-11, kamar da yadda mutane masu shekaru 12 zuwa sama za a iya yi musu. A cikin rahoton na CDC, haɓaka mafi girma shine a cikin ƙananan yara. Adadin waɗancan 17 da matasa masu maganin rigakafi ya tashi daga kusan kashi 45 cikin 100 da Disamba zuwa kusan kashi 75 cikin 100 a cikin Fabrairu. Daga ƙarshe jiya Talata, kamfanin motoci na Tesla ya yi asarar dala biliyan 126 kimarsa saboda fargaban masu saka hannun jari cewa babban jami'in zartarwa Elon Musk na iya sayar da hannayen jari cikin dala biliyan 21 don siyan Twitter akan kuɗi dala biliyan 44. Kamfanin Tesla ba shi da hannu a cikin yarjejeniyar siyan Twitter. Duk da haka, an zuba ido a jarinsa bayan da Musk ya ki bayyana ta inda kuɗaɗen na siyan Twitter zai fito. Faɗuwar da kashi 12.2 cikin 100 na hannun jarin Tesla a jiya Talata ya yi daidai da faɗuwar dala biliyan 21 na darajar hannun jarinsa na Tesla. Daidai tsabar kuɗi dala biliyan 21 da ya kulla a yarjejeniyar zai bai wa Twitter. Wani manazarci na WebBash Securities, Daniel Ives, ya ce damuwa game da tallace-tallacen hannun jari mai zuwa ta Musk da yiwuwar sayan Twitter ya shagaltar da shi akan hannun jarin Tesla.
Sanfido Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi Jamhuriyar Niger. A shekarun baya-bayan nan, jihar da Magaram na fuskantar matsalar taɓarɓarewar ilimi wanda ya kai jihar komawa baya sosai a fagen ilimi. Labarin da ya tada hankalin hukumomi, iyayen yara da ma al'umma baki daya. Ga wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari dauke da rahoton.
A cewar babban magajin gari na da'irar da Magaran Abdulrahim Balarabi, sun lura da taɓarɓarewar na ilimin ne yayin sakamakon jarabawar makarantu da aka yi.
Zancen da muka kwatanta ma mutane cewar ilimi ya taɓarɓare sakamako na BAC da BAPC su ne suka tada mana hankali, kuma a cikin SAAG na cikin da Magaran. Kada ka mancewa a bara guda 6 daga cikin yaran da Magaran da suka yi shal babu yaran da ya samu BAPC a cikin su. Shi ne yake nuna abin ya lalace fiye da yadda to aka waye gari aka so aka zama gaba daya. Imma masu koyarwan ne, wakilan su ne, kungiyar uwayen yara, koje su ne, ELU, duka wanda suke nan gurin kowa yayi imani cewa da kwalita ta barbare kuma sai an kama.
Kwamiti da aka girka sun yi aiki tukuru, wata manuniya ce kuma na kowa yana da takaicin abin.
Kuma abin da ya kara kwalanta mana ne, tun da aka zo aka zama tun ƙarfe 8 mutane suke zama wani kota commission sai an kai ƙarfe 11 na dare ana aiki. Kuma aka zo aka yi aiki an yi sai babu zancen wani wani kowa a'a tsaya aka yi aka duba Allah aka dawo matsalar nan ta makara. Mun sha hudi duk wanda zai zo ya kama kai ne zai mana, amma dole mu tashi tsaye mu nuna kishi a bisa kan garin mu, mu nuna ne kishi a bisa kan wannan tashin hankalin mu neman maganin shi. Kaga idan muka yi kura wani ma sai ji dadin kama mana. Alhamdulillahi an zamna an tantamana, kuma abinda muka so ya huto abu biyu: mutane su yarda wannan matsalar ba karamar matsala bace kuma kowa ta shaye shi, ko mutane su yarda kowa daga matsayin da Allah Ubangiji ya bashi akwai gudunmuwar da ya kamata ya kawo, ko mutane su yarda cewa wannan aikin za mu yi shi a takaitaccen lokaci daga nan zuwa sakamako na jarabawa daga shi kuma baki mu dauki aiki tun daga watan Oktoba.
Magaji dan kaka magajin gari ne na shiya ta daya na da'ira da magaran ya ce ilimi abu ne mai muhimmanci hakan zai sa su yi tsaye tsayin daka don cimma buri
kun da ganin dani kuma kowa ya gani mutum yadda zai yi a tattara saboda abin sun bashi muhimmanci tunda babu ci gaba a rayuwa an babu ilimi akwai malamai akwai mu zababbu akwai sarakin gargajiya akwai yan sosai kowa da kowa an sa shi cikin wannan harkar insha Allah wannan mu muna tsaye wannan alƙawari aka dauka a gaban Allah kuma a gaban jama'a kenan shi ku alƙawari abin da cikawa inda an baka cika shi ba Allah zai taimaka
a cewar iyayen yara a ta bakin ya Umar Shalele shugaban kungiyar iyayen dalibai abu ne da ke ci musu tuwo a ƙurya za kuma su ba da gudunmuwar su yadda ya kamata
abun da aka yi na yau banmu da wani abu har kuka na yi saboda godiya saboda abun ya furke kuma Allah muke roƙo ya sa wannan alƙawulla da kowa ya ɗauka Allah ya taya mu cikawa za mu bi shi sau da ƙafa banmu wasa akan alƙawulla saboda mun imani za mu je lahira kuma Allah zai tambaye mu.
Yanzu haka dai an ɗauki alƙawurra da dama da kuma shawarwari daban-daban wanda za a dage a kansu ba tare da an sa wasa ko kuma wani sakaci ba cewar babban magajin gari na da'irar da magaran sai sun ga abin da ya turewa buzu naɗi wannan harkar ilimi a wannan jiha ta da magaran da kullun suke da takaicin shi sai sun kawo ƙarshen irin matsalolin da ke kai shi baya. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu sai ku gyara zama don ku saurari shirin baki mai yanka wuya.
Baki mai yanka wuya. Wata sanarwar tsaye da wasu 'yan takarar shugaban ƙasa biyu na Arewa ta haifar da cece-kuce a jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya. Assalamu alaikum. Yanzu haka mutane kusan 12 suka fito suka bayyana bukatar su na tsayawa takarar shugaban kasar Najeriya a zaben shekara ta 2023 mai zuwa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta PDP daga bangaren kudanci da arewacin kasar. A fafutukar ganin jam'iyyar ta sami nasarar sake kwace mulki a zaben mai zuwa, wasu daga cikin masu neman tsayawa takarar jam'iyyar daga yankin Arewa sun yi yunkurin yin sulhu domin tsaye da ɗan takara ɗaya daga cikin su ta hanyar sasantawa. To sai dai duk da yake an kasa cimma daidaito a yunkurin na sulhuntawa, kwatsam sai aka fitar da wata sanarwa da sunan kungiyar dattawan Arewa a ƙarƙashin jagorancin Ango Abdullahi da ke bayyana cewa an tsayar da 'yan takara biyu na PDP daga Arewa, wato tsohon shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki da gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad a wani taron sulhuntawa da tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Babangida ya jagoranta a gidansa da ke Minna. Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe shine daraktan gudanarwa da bincike na kungiyar ta dattawan Arewa ya kuma bayyana dalilan daukar wannan matakin.
To abin da ke faruwa shine ba yunkurin mu bane, yunkurin mu na dattawan Arewa, yunkurin dattawan Arewa ne. Kuma su ƴan takarar nan dai a takeice da Sanata Bala Muhammad gwamnan Bauchi da Abubakar Bukola Saraki da Aminu Ziru Tambol da Muhammad Hayatuddin suna takara a jam'iyyar su ta PDP sun sai fom suka yi shawaran cewa su hada kai dan su samar wa Arewa maslaha na yanda za a sauƙaƙe rarrabuwa tsakanin su dan a samu dan takara tsayayye guda daya a cikin su wanda za su hadu su yi aiki tare dan kare mutunci da martaban Arewa. Sai suka dunguma suka dauki kansu suka kai kansu gurin General Ibrahim Babangida a matsayin sa na wanda suka yarda da shi a matsayin uba kuma tsohon shugaban kasa kuma a matsayin sa na dan jam'iyyar PDP. Suka ce kamar na hukunci a tsakanin mu duk wanda kaga yafi dacewa cikin mu kace a bar shi ya je yayi duk mun yadda mun aminta zamu bi. Shi kuma yace wannan nauyi ba zai zauna a kansa kawai ba, yace ya kamata ya tuntubi dukkan wasu dattawa a bangaro daban-daban na arewa don su zo su taimaka masa wajen ba da gudumowa na wannan nauyi da amana da aka dora masa. Shine inda kungiyar dattawan arewa ta shigo, ya kira Professor Ango Abdullahi yace ka tuntubi sauran dattawa da ke cikin kungiyar nan da sauran kungiyoyi da ke arewa wanda suke da kima idan mutanen mu su haɗu su yi wannan aiki don ba da gudumuwa na samar da maslaha a wannan aiki da zai. Shine Professor Angoyi aka tsara mutane da ya kamata aka yi tuntuba, wanda kuma waɗanda aka tsara nan inda zai bayyana maka ka san ba a Najeriya ko arewa ko a ina ne a duniya sun isa a ce dattawa ne kuma sun kai a ce za su yanke hukunci ko na shugaban duniya ne. Ai wannan ba sabon tsari bane, ai an yi shi a 2011 inda da General Ibrahim Babangida din da suka je gonsu a yanzu, da General Aliyu Gusau, da Saraki, da ainihin Atiku Abubakar suka tashi za su yi takara. Amma suka dattawan arewa suka kirkiri kwamiti da kansu suka kira 'yan takarar nan, koma bayan wannan wanda su 'yan takarar ne da kansu suka ɗauki kansu suka kai, wanda da shi ya kamata ya fi tasiri saboda su zuwa kai kansu ba a neme su ba, kuma suka ce duk abin da aka yi sun yarda da shi, har suka rubuta takarda suka sa hannu na ƙa'ida na ya za a yi duk abin da ya zo kuma za su gamsu da shi. Kuma a ƙarshe ma dai da aka ce ku fitar mana mutum ɗaya, suka je suka ce bayan sun yi abin da suka yi aka samu 'yan takara biyu sun samu daidai kuri'u ɗaya da wani mataki ɗaya, aka ga bai dace a ce wani bari ba, aka ce to mun gabatar da kuku biyun, ku je ku yi tuntuɓa tsakaninku, ku zauna ku ga ya za a samar da mallaka kafin zaɓen nan ku yi. Matsalar shi ne ga yadda muka fuskanci al'amuran zaɓe suke, in aka yi wasa za a tafi a kudu su iya samun fa'inta da maslaha da za su bar mutum ɗaya je shi convention, saboda ganin yadda arewa take su tsaye da mutum ɗaya ya zo ya sa 'yan arewa kuma sun shiga da mutane daban-daban, a zo a samu rarrabin kuriyun arewa, kuriyun kudu su zama a dunkule, a zo a samu ɗan kudu ya bayyana wanda kuma ba yana da wuya in an gabatar ɗan kudu nan a cimma abin da ake so na karɓar mulki a hannun jam'iyyar da take mai mulki kuma take da mafi rinjayen yawan gwamnoni take da gwamnatin tarayya a hannunta da sauransu.
To sai dai kuma tuni da ɗaya daga cikin 'yan takarar hudu wato gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya fito karara ya musanta wannan matsayar tare da nisanta kansa da ita.
A tambayi Malam Muhammad Hayatuddin, a tambayi Sanata Bukola Saraki, a tambayi Ƙauran Bauchi gwamnan jihar Bauchi, shin tsakaninmu da Allah rallar ba mu yi wannan zaman muka ce wannan abin ba zai yi ba ko ba mu yi wannan zaman ba? Muka ce mun yi, muka ce mun dakatar da wani abu. To me zai dawo a ce kuma an tahimmi na bayan mu da muka sa kanmu? Gayyatowa muka yi, muka gayyato mai girma shugaban ƙasa Babangida, shi kuma shi ya gayyato waɗannan dattawan, muka ce mu da muka sa kanmu mun tsaya da wannan abun. To bayan mun tsaya da shi, akwai wanda ke da hurumi ya dawo ya ce kuma dole ya dawo da mu ya samu sai mun karɓi abin da yake ganin yake so ya yi. To ai in ba wani abu ƙasa a faɗa mun da suwaye da tijaran da aka yi magana da su, ni dai ba gaya min cewa ga wanda aka yi shawara da shi ba. Na tuntuɓi shugabannin jam'iyyar PDP da yawansu a cikin ƙasar nan, musamman arewacin Najeriya, mahiyancin su ba san abin da aka yi ba. To da waye aka yi wannan shawara? Kuma na gaya maka cewa in ba wani abu ƙasa mun yi matsaya, mun ce mu muka kai kanmu, amma mun dawo mun ce mu bari sana'a dawo kuma a ce sai an ci gaba, shi ne cewa dole akwai wani abu a ciki. So bisa ga wannan ni ban je mina ba, kuma wannan abin da aka yi na an ba su shawara sun suna 'yan takara su biyu ya tsaya a kansu, bai zama wajibi a kaina ba, ballantana har ya zama wani abu akan magoya bayana ya so samu su rai har su ga cewa an samu wata matsala. Ba wata matsala da aka samu, muna nan cikin wannan wurin Allah muke nema da jama'a, kuma muna sa ran Allah cikin rahama shi da jin ƙarshi zai bamu.
Wannan cece kuce dai ya haifar da wani taro na daban na dattawan jam'iyyar PDP waɗanda suka nisanta jam'iyyar ta PDP da wannan matakin. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido, wanda ya jagoranci taron, ya ce tsayar da 'yan takara aiki ne na jam'iyyar PDP ba ƙungiyar dattawan arewa ba, haka kuma lamari ne ma da ya shafi Najeriya baki ɗaya ba wai yankin arewa kaɗai ba.
An taro ko kuma an ce wasu sun taru su zo cikin PDP sun tiga 'yan takara guda biyu, kaka manta cewa a cikin 2011 an irin wannan tarihi kamar kuskuren inda aka zo aka taru aka ce za mu da 'yan takara arewa, aka yi takara tsakanin Babangida da General Aliyu Gusau da Saraki da Atiku Katsina, har aka zo ce an fi da Atiku. Hadari ne a waye gari a zo a ce arewa ta kuma gefe ɗaya ta wannan takara, don magana shi ne in ta fice na take shi. Kuma idan aka yi wannan irin abin, wato kwarjininmu da wani yanayi na zacin namu su ba ake yi, domin in ayi abin mun kasa cimma burinsa an zo an faɗi, kaga ba mu sauran kwarjini kenan. Saboda haka muka cewa wannan abin da kace an yi an faɗi mutum biyun nan. Na bada bayani shekarun jiya cewa wannan yanayin zai cuci 'yan jam'iyyar PDP da kuma ita kanta Arewa. So kam kace za ku tsaya da ra'ayi ba nawa bane mu 'yan PDP. Domin masu nan zaben masu kudin takarar nan ba sa matsayin delegates. Ba sa PDP. Ba su zama mutum din PDP. Ya za ka zo cikin gidan mutum kace a cikin ɗakunsa kace ga ɗakin zai shiga. To alhamdulillahi Hakim Baba Ahmed wani shi ne ainihin sakatare ko kuma mai da labaran kungiyar dattawan Arewan shi ma ya ce wannan ba ra'ayinsu ba ne ba su yi shi ba ra'ayin Ango Abdullahi shi kaɗai abinsa shi kaɗai. So daga kaga ashe an rigi mana aikin yi dama haɗari shi ne ba mu sanya mu da 'yan mutanen Arewa muna rigima ko mutanen kungiyar Arewa ko ba muna rigima. Akwai ɗan Arewa a PDP akwai ɗan kudu a PDP. Waɗannan mutane 'yan takara dukkaninsu namu ne kayanmu ne. A matsayin PDP idan an je in sun yi sutu da 'yan PDP ɗin takara dukkaninsu da su wuce ɗin da su Udom ɗin da su Atiku da su waye duk mai sun takara PDP sun yi 12 ne. In sun yi sutu da su fa ne babu laifi. Gida ɗaya ne. In ba su yi ba amma shi ne wajen neman takarar kansu suna hayaniya da cin mutunci wanda zai kare rusa zumuncinmu. PDP ba ta Arewa ce ba ta Kudu ba ce. PDP ta Najeriya ce. So ka ba daidai ba ne wani zoci a PDP Arewa ya ce kuma ga 'yan takarar Arewa ba daidai ba ne don magan shi ne idan 'yan kudu suke ga PDP Kudu ya zama ji so da haka muma shi ne PDP ba ta Arewa ba ce ba ta Kudu ba ce ta Najeriya ce gaba ɗaya duk ɗan Najeriya ɗin PDP ɗan uwan juna ne muna wannan zumunci so da haka wajen fada 'yan takara shi ne a kudin takarar da yake na PDP Najeriya na 'yan Najeriya ba na Arewa ko Kudu ba. Kuma irin tare da su ce su ma babu ruwansu ba sa cikin wannan hashirar ba za su ba da mutum yawon sun dan PDP ne je sun yi dan na Arewa amma kaza kaza yana da nan karfin imanin da zai kare Arewa. Kuma gidan shugabana ne. Ka gani ko shugaban Arewa ne shugaban Najeriya ne. So ka baya matsayin shugaban Arewa domin ya shugaban Najeriya shekara tara. So duk ɗan Najeriya yana ganin sa a kan matsayin shugabansa. Kai ka rusa girmansa kamar shi ɓangaren Arewa kamar shi wasu ɓangaren Arewa na wani ɓangaren ƙabila ku za a bar dai ba ne matsayinsa da kujinsa shi ne shi shugaba ne a Najeriya kuma duk ɗan Najeriya yana ganin girmansa.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Elhikaya. Tunbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shiri. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Madalla a kai da Murtala. Masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari karatu daga Alkur'ani mai girma.
Salamu alaikum. Ismi Maryam Muhammad Lawal. Ana ɗalibat min madaran sautin Malam Azim Idris Anwanka Jimma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى من يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب عن الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.
إن شاء الله يزكما سيلا باري أما فا أتكايتشي.
Jiya Talata Amurka da kawayenta sun nuna cewa suna tafiya cikin sauri da karfi don tallafawa sojojin Ukraine don yakar mamayar Rasha na watanni biyu. Da farko Amurka tana bukatar makonni don tura kayan aikin soja da kayan yaki zuwa Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa kwamitin harkokin waje na Majalisar Dattijai za a iya aika sabbin makamai ga 'yan Ukraine cikin kwanaki uku.
Thomas Sauraro a nan maka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalamu.